Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM, ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Kamar kullum,
Maryam Bashir Bugaji,
Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, yau Laraba 19 ga watan Yulin shekarar 2017, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, za mu yi magana ne kan yadda wasu ke yayata cewa a sake fasalta Najeriya.
To, me ke kawo wannan kiraye-kiraye ne? Sannan hakan zai haifar mana da ɗa mai ido ko a'a?
Ni dai a nawa ra'ayin hakan bai da wani alfanu ga 'yan Najeriya. Fatan mu dai shine Allah ya ba mu shugabanni na gari.
Hakika kiraye-kiraye ne da wasu ke yi kan fasalta kasar nan tamu ta gado. A nawa ra'ayin hakan yayi daidai, domin idan aka sake fasalta ta, insha Allah za mu samu ci gaban kasar mu Najeriya.
Baki abun magana, wato dan iya shi ma ya kasa fa daurewa, domin sai da ya furta albarkacin bakin sa ga aminin sa Isa Lawal dan mutanen Ikara.
Jigum cikin tagumi yau na iske dan iya, nace dan uwa na ganka ne babu laka kamar wanda aka tsitsinke ma jijiya. Yace kai dai kawai bari na ikara, wasu ƴan ƙasa ke neman jefa mu cikin tsaka mai wuya, saboda yadda suka daddage wai sai an sake fasalta Najeriya.
Za mu tattauna da lauya kuma mai fashin bakin al'amuran yau da kullum, wato barista Aliyu Abdullahi a Abuja, Najeriya. Sai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter.
Yanzu ga amsoshinku da muka tambaya akan abin da kuka sani game da maganar kiraye-kirayen wasu na a sake kasafta Najeriya.
Sakon farko daga Dauda Umar Januhu yace assalamu alaikum filin yau da gobe. Hakika kiraye-kirayen da wasu al'ummomi ke yi na sake fasalta kasar nan, samni dai a nawa ra'ayin bana goyen bayan hakan. Dalili kuwa shine Najeriya dai kowa ya san kasa ɗaya ce, al'umma ɗaya. A gani na wannan sabon kiran da wasu ke yi na sake fasalta kasar zai iya kawo wasu kalubale ga al'umma.
Sai Hawwa Aliyu tace yau da gobe. Me jiya tayi balantana kuma yau? Allah muke roƙo ya ba mu shugabanni masu kishin kasar mu, ba masu son kansu ba, Allah ya sa mu dace.
Sai Ashir Bala Muhammad yace salam yau da gobe, ni dai a nawa ra'ayin hakan bai da wani alfanu ga 'yan Najeriya. Fatan mu dai shine Allah ya ba mu shugabanni na gari.
Sai Sabi'u Musa Isa yace salam, fasalta kasa ba komai zai kawo ba illa rudani da hargitsi a wannan lokaci da ake kai kawo tsakanin kudanci da arewacin Najeriya. A gani na dan dakata tukunna.
Sai Shehu Adamu Rajau yace eh to hakika wannan kiranye-kiranyen da wasu ke yi na sake fasalta kasar mu Najeriya, zamu iya cewa yin hakan ba shi bane mafita. Mafita kawai shine shugabanni su yi wa talakawa adalci, a daina yin irin mulkin nan na kashin dankali, inda na sama ke danna na ƙasa. Amma matukar ba haka aka yi ba, to ko me za a yi? Babu wani sauyi da za a gani.
Sai Arabiyyu Awwal mai faci gidan Madi yace hakika kiraye-kiranyen da wasu ke yi kan fasalta kasar nan tamu ta gado, a nawa ra'ayin hakan yayi daidai, domin idan aka sake fasalta ta, insha Allah zamu samu ci gaban kasar mu Najeriya ta fannoni daban-daban.
Muntari Dan Ma'azu Baban Khalifa ce salam yau da gobe, kiraye-kirayen da wasu tsirarin 'yan Najeriya ke yi na sake fasalta kasar na abin takaici ne, kuma abin Allah wadai ne, domin kuwa Hausawa na cewa gani ga wani ya ishi wani, don kuwa mun ga irin halin da al'ummar Sudan ta kudu suke ciki.
Sai Dahir Badamasi Bulka cewa yace eh to a wasu lokutan zamu ce hakan abin lura ne, to amma gaskiya anan ita ce mu Najeriya dokar ce ba a aiki da ita, dan haka ko ma an canza dukkan warja ce, anan dai shine 'yan Najeriya mu daina kiran doka a baki, a yi ta a aikace. shine mutunta namu dokokin na da, Allah ya kyauta.
Sai Sani Abdullahi Ibrahim ya ce salam, gaskiya duk ma wanda ke wannan tunanin ya kamata ya sake dan ba abu bane mai yuwa ba. Zaman Najeriya kasa daya al'umma daya shine mafita ga duk wani dan kasa na gari mai kishi.
Sai Babangida Aliyu Rijau ya ce ni dai abin da na fahimta shine za a sake gyara kasar ne zuwa wani tsari sama da tsarin da take akai yanzu, kuma hakan abu ne da ya kamata a yi ganin yadda wasu shugabannin yanzu ke ƙara wargaza kasar. Gyaran kasar nan ba za ta taba samuwa ba har sai talakawa da masu rike da madafin iko sun cire kudi da san kai, sannan mu bi mu lulluba zakatunmu da kishin kasa.
Sai Shu'aibu Adam Bagwai yace yau da gobe da yawan mutane ma basu fahimci abin da masu wannan kiraye-kiraye na sake fasalta kasa suke nufi ba, don haka har yanzu akwai buƙatar masu wannan kiraye-kirayen su yi bayani dalla-dalla domin kowa ya fahimci abin da suke nufi da sake fasalta kasa.
Sai ɗan baban Yusra Gusau yace assalamu alaikum yau da gobe. A tawa fahimtar kiraye-kirayen da wasu al'ummomi ke yi a Najeriya na fasalta kasar mu shine suna nufin a baiwa kowace jiha ƴancin gashin kanta dan tafiyar da arzikin da Allah ya hore mata, wanda mafi yawan al'ummomin Najeriya ba su goyen bayan wannan tsari.
Sai Shafi'u Bala ce gaskiya sake fasalta kasa ba shi bane mafita a Najeriya. Samun adalan shugabanni masu gaskiya mara son kai a rayuwarsu shine kawai muke fata.
Sai Hassan Maryam ta ce wannan batun dai shine wasu ne da ba a yi da su a gwamnati, kuma tunda ba a yi da su bari su lalata komai, idan ya so kowa ya rasa shine kawai.
Sai Aminu Kano mai da garko yace fata alkhairi a gare ku yau da gobe. Hakika fada alkhairi ko ma kai shiru. Fasalta Najeriya tamkar raba kawuna ne, nuna iko da kuma san zuciya su ne suke janyo wannan batu. Da fatan gwamnati za ta sa doka da oda ga masu ikirarin raba Najeriya gida biyu.
Sai Umar B Modibo Wura Bridge yace hakika yau da gobe ni ma dai ina goyen bayan sake fasalin kasa ta Najeriya, domin zai wuya a samu ci gaba a halin babu hadin kai a tsakanin ƴan kasar tamu da ba sa ga maciji da juna.
Sai Usman Abubakar yace shiri ne mai kyau, amma fa za a kashe kuɗi ko a ce za a yi barnar kuɗi a yanayin tattalin arzikin kasar nan. Kada a sake a yi zaben tumin dare a sashen arewacin kasar nan, ma'ana a zabe masu ilimin gaske na addini da zamani. Mu yi hattara da ƴan siyasa, ya kyautu a bar al'umma su zabi wakilansu domin samun nasara.
Sai Nazira Abubakar Sabo Gusau yace ne yau da gobe ni dai abin da na fahimta ga masu kira a fasalta kasar mu Najeriya shine akwai wani buri duk masu wannan kiran yanke da shi a rayuwarsu, amma ba dan ci gaban Najeriya ba.
Sai Hassan Lawan Dorayi yace salam, ni a gani na ba wai sake fasalta Najeriya bane matsalar, a'a in dai za a yi maganin yunwa da talauci da cin hanci da rashin ilimi da kula da lafiya wa uba rashin aikin yi wanda ya zama ruwan dare ga matasan kasar nan, to ko da an sake fasalta kasar a banza ana nan gidan jiya.
Idan muka koma shafin mu na Twitter @usmanmanika yace a nawa ra'ayin kiran fasalta kasa da ake yi a Najeriya abu ne mai kyau, kuma hakan hanya ce ta gyara shugabanci a kasa.
Sai @sadiq_belal yace hakika sake fasalta Najeriya abu ne mai kyau, da fatan gwamnati za ta gaggauta amincewa da wannan yunkuri.
Sai @adamu_madara yace salam yau da gobe, kiran da wasu ƴan Najeriya ke yi na neman sake fasalta kasar suna so ne su cimma wani burin su na siyasa.
Sai @m_garinrijiya yace ni dai a gani na wannan shiri ne kawai na wasu mutane daban domin samun biyan bukatunsa na san kai, da fatan Allah ya kara zaunar da kasar mu lafiya.
Sai daga ƙarshe @salim_muhammad_wani yace yau da gobe, gaskiya ni dai babu abin da na sani game da kiranye-kiranyen na fasalta kasar, wai nufin su a raba kasar gida biyu ne ko dai a sauya tsarin mulki.
To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni.
To kamar yadda muka faɗa a farkon shirin, ɗan iya mafa ya kasa haƙuri sai da yace wani abu akan lamarin na sake fasalta Najeriya.
Jigum cikin tagumi yau na iske ɗan iya, na ce ɗan uwa na ganka ne babu laka kamar wanda aka tsitsinke ma jijiya. Yace kai dai kawai bari na ikara wasu ƴan ƙasa ke neman jefa mu cikin tsaka mai wuya, saboda yadda suka daddage wai sai an sake fasalta Najeriya. Don ganin su yanzu wasu tsiraru ne kawai suke faman yashe ma ƙasar nan dukiya, kuma wai tsarin ƙasar ma na yanzu shike kawo rashin zaman lafiya. Don haka dai su so suke a tsitsinka iko na gwamnatin da akan tara a tsarin federaliya, idan ya so a rarraba shi zuwa kowace shiya, alaba shi wai su sauran bangarorin sa daina magagin magiya. Sai dai kuma ni gani nake kamata ai su ma su tsaya su fara tunanin abin da ka iya biyo baya. Nace to ai dan iya, idan hasashen mutanen nan haka yake ni ina ga babu wata damuwa, don dama ai so ake a kyauta kyautatawa ƴan ƙasa rayuwa yace a dakata dan i karakada kai hukunci cikin gaggawa ai an yi irin wannan wargatse gatse a wasu ƙasashe kuma ya haifar da dambarwa kuma ma wai me kake zato idan aka ce ko na bangare yayi gaban kanshi babu wani mai tsawatarwa kama kariya kawai wasu za su yi tai babu kakkautawa dan ko ka san dama wasu shugabannin yankunan tsarin tarayya ne yake musu yawa sannan kuma su ma kananan kabilun da za su kasance a kowane yanki sai sun koma abin tausayawa shi yasa dai ni nake ganin irin wannan kiraye-kiraye da awace kawai ta ƴan adawa masu neman a ya galgala kasar kamar wani naman kaukawa nace to dan iya Allah dai yasa ƴan uwa na su gane ina aka dosa musamman ma dai tsara na wato mata da matasa don ka san idan akai nasarar ganin an gina wannan kasa mu matasan kasar ne fa za mu dasa saboda idan kasa ta ginu rayuwar mu za ta bunkasa kuma za mu saki jiki wajen neman arziki a kowane sassa dadin da muke ta hange a nesa kuma zai zo kusa ta yadda kowane dan kasa zai samu jin dadi kamar dai mun samu wata sabuwar gara basa har dai ta kai muna harkokin mu da kowane bangare ba tare da bambance-bambance ba ballantana a fara yarfan siyasa daga nan mu hada hannu don zagaye darar roman demokradiya mu yi ta faman lasa
al'umma ta ina zamu je al'ummar mu ina zamu je dan kasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe wannan iya inya da ke ba wannan iya umance da ke ba
madalla da dan iya
gaskiya ne Nazifa Asana ne shi ma muna godiya da wannan waka ta kasar Najeriya din kasa
haka ne Usman ga Sa'idu Sa'idu Daura ya ce wai ko ka kawo mana tsaraba ni da Safina ko kuma kai kadai ka cinye abinka
eh ya ce wai in anti ne kai dai wayo baya minin to
shi kai kadai dai ba wayo bane Usman
to yanzu barin hada ku kun ba ku san mishi bane ne na kawo muku tsaraba
ni ina na gani ni wani abin da zan ce
ne ina mun gashi na kawo muku tsaraba darasa daban-daban a cikin yau
da ina ga yana wurin jarumai to bari mu to yanzu kuma bari mu je ga mai fashin bakin al'amuran yau da kullum lawyer Aliyu Abdullahi dake Najeriya mu ji shin wai menene sake fasalta Najeriya ne da wasu ke ta maganar cewa ayi
haka assalamu alaikum
Wa'alaikumussalam.
To malam barista naji kaman murya kana holo.
Kai kasu kunku.
Kana jin mu? Yawa naji kaman yana amsa kuwa muryar ka.
To
yawa kana jin mu sosai. Yawa ya rubututun maganar ka yawa. Yawa to ka ji shi daidai yanzu?
To
yawa to yi magana mu ji muna jin ka.
Batun kan kira na sake fasalta Najeriya da ke ta ruruwa a ƙasar Najeriya akwai wani abu ɗaya ko abu biyu da za mu fara duba mu yi magana kai na ɗaya dai za ka samu mafi akasari mutane masu wannan kira na sake fasalta ƙasar nan ba su san wani irin fasalta ta za a yi ba shin a fasalta ta ɓangaren siyasa ko ta ɓangaren shugabanci ko ta ɓangaren tattalin arzikin ƙasa ne to yawanci suna da wannan kiran ne sannan na biyu kuma dama ba a rasa akasarin wato idan aka ce yau an yi zaɓe wasu sun samu mulki wasu kuma sun fara waɗanda suke kan mulki za ka ga su ba su son duk irin wannan wato kiraye-kiraye na sake fasalta ƙasa sannan su kuma waɗanda suka faɗi zaɓe ko jam'iyya ko mutane ɓangaren da aka kayar da ɗan takararsu za ka samu suna da wannan irin wato suna yin irin wannan kiraye-kiraye saboda dai wani abu na san kai ba wai na cigaban ƙasa ba to in muka duba sosai waɗanda suke da kiran suke kiran fasalta ƙasan wasu kuma akwai wanda tsakani da Allah sun duba sun hango cewa shi ne kaɗai hanyar da zai wato tsirar da kasar Nigeria halin da take ciki.
Eh to yawa a barista kana ji muryarka yana amsa kuwa kamar yadda nace bari na ji injiniya ya ba mu alamar cewa bari ya sake lalubar ka ji ko zai yi daidai yawa sannan in yana kamar ya shiga yawa kace
to a kira ki action ina
to shikenan bari mu kira ka yawa to bari mu sake lalubar shi saboda naji abin yana ta amsa kuwa
ya dauko bayani kan game da wannan abu ka san mutane da an yi maganar nan ba su gane ba ko ana nufin a sauye tsarin mulki ne ko kuma a raba kasar gida biyu ne
to me ake ni yace haka ma cikin masu sauraron mu sannan ga wani injiniya Aladu Maryam yace fasalta Najeriya zai zama daidai ne kawai idan a majalisar tarayya aka yi ta amma duk wata hanya da za a bi to zai kawo tashin hankali ne kawai
sai kuma ga Abdulhamid Bashir Giwasoba yace kamata yayi shugabanninmu su canza tsarin mulkin su na ganin dama inda idan dai ana so kasar da ta ci gaba
gaskiya ne kuma to amma ka san kowa da irin ra'ayin sa kowa da kuma yanda yake kallon abin yanzu bayan wannan ana lalubin mana shi mu ji ko za mu sake samun shi da kyau saboda kar a yi an yi ba a yi ba ko a yi magana ba a gani
ba Hamid ne Maryam kamar yake ƙara karanta ya ruwa ya ce fasalta Najeriya babu wani amfani da talaka zai samu saboda shugabannin da ke mulkin shekara da shekaru su ne za su ƙara yin baba kere.
To akwai wanda na karanta shi kuma irin ƴan rubuce-rubucensu ɗin nan ne a jarida irin masu su ma tsokaci ne na al'amuran yau da kullum yake maganan cewa idan ana tunanin kila yanayin ƙasa ta taɓarɓare ne maganan cin hanci da rashawa maganar wane ne can ya lalace can baya aiki yanda ya kamata yake maganan cewa idan har ba a yi garan bawul ba to abu ɗaya za a sake maimaita ko da an fasalta kasar halayyar ita ce maganar da ake yi shi kuma maganar da wannan mai fashin baki
kamar halayyar kamar
halayyar mutane yanda muke abubuwa ko mutanen yankin in doka da oda baka bi ta ba ko ya aka fasalta kasa ba za ka yi nasara ba to gashi mun sake samun barista kamar yanda injiniyoyi suka nuna mana assalamu alaikum
wa alaikum assalam kamar
yawa to dama wai mi wancan ajaki to yawa to kana magana dazu zaka iya ci gaba da magana ka
to yawa muna magana akan fasal wato kira na fasal ta kasa da ake yi wanda ya samu ruruwa a cikin kasar Najeriya dan kwanaki nake yawanci suna wannan kiran ba su san ma dalilin ko kuma me fasalan wannan fasal ta kasan ba na daya shin za a fasalta ta fannin siyasa ne ko ta fannin shugabanci ko ta fannin wato tattalin arzikin kasa ya za a yi ba su sani ba yawanci suna yi ne saboda kuma suna gani cewa an yi zaɓe ɗan takarar da ya ci zaɓe a zaɓen da ya gudana ba ɗan ɓangaren su ba ne saboda haka kamar suna yin dakon kaya ne ko kuma dakon ƙasan wasu suna gani kamar saboda wani irin albarkatu na ƙasa da ke ɓangaren su suna ganin kamar sauran ɓangarori na ƙasa suna cutan su da ake bin wannan wato ake wato su sharing formula wato yadda ake rarraba komai a zo ake benefit tarayya su raba komai amma akwai kuma waɗanda tsakani da Allah suna suke tunanin fasaita ƙasar shi ne abin da ya fi dacewa saboda abin yana musu ciwo da gwamnonin jihohi ba su da aiki sai su jira wata kowane wata ya mutu su zo wato gwamnatin tarayya gwamnati ta tsakiya a kasafa kuɗi a ba su je wasu su yi aiki da shi wasu kuma su kashe kuɗin ba za su yi komai da shi ba kuma ba sa abin ya hana su duba mene a jihohin su ake da shi kamar abin da muke kira competitive or comparative advantage abin da suka fi wasu jihohi
wasu sun wasu
ikirari da shi wanda za su iya
inganta wurin shiga
da shi fiye da wasu jihohi ka gane wasu zai iya yiwuwa ɓangaren noma ne zai iya yiwuwa ɓangaren kamar jihar Eko yanzu haka kaga ita ba ta da kasar noma amma abin da take da shi tana da kusa tare ɓangare gaɓa da
bakin teku
saboda haka duk yawanci kamfanoni in suka je dole sai su je su ɗan
kafa
ɗan branches ko head office in su a wannan wurin ko kamfanoni na jirgin ruwa ko kamfanoni na masu shiga harkokin shiga da fita saboda haka sai suka ga tun da sai kwano wurin nan sai suka ga haraji shi ne babban hanya da su nemi wato abin shigowa ta gida. Yanzu haka a Najeriya in ka cire jihar Eko da Port Harcourt su kaɗai ne za su iya dogaro da kansu idan aka ce yau an fasalta ƙasar nan kamar da irin kirarin da mutanen Naija kabilar Naija Delta suke yi suka ce su ba su ce a raba Najeriya ba amma za ka fasalta ta abin da suke so kawai kasance duka abin da ake samu a ɓangaren su wato mai danyen ɗanyen man nan ya kasance suna da iko da shi 100%. Ka ga Najeriya dama abu wuri biyu ake samun kuɗin shigowa a ƙasan gaba ɗaya da sai da ɗanyen man nan sai kuma haraji da ake karɓa a ƙasa ko ta ina. Harajin nan inda aka fi karɓan shi ta jihar aka fi karɓan shi. Shi ko ɗanyen man nan ina aka fi samun shi a jihohin Niger Delta sai jihar Ondo sai jihar Imo a ƙasan wurin ɓangaren
Bauchi.
In ka duba to idan aka ce resource control kowa ya yi iko da abin da yake samu a ɓangaren sai dai abin da ka ci ka rage ne za ka kawo gwamnati tsakiya to za ka samu a wasu ɓangarorin saboda suna tunanin wasu ɓangarorin kamar arewa ba za su iya dogaro da kansu ba ko yasa yanzu kiran kuma da yake shugabancin ƙasar na kanun Bahaushe ɗan arewa sai suna ganin bari su matsa domin a zo kan tebur a yi wasu sake-saken wasu abubuwa da suna ganin danda ya yi ne in har arzikin da ake gudanar da ƙasar na zuwa daga rusu kuma an ƙi zaɓen ma ɗan wurin a matsayin shugaban ƙasa wannan siyasar kenan da nake gaya
maka
ɓangaren siyasa kenan ɓangaren siyasa ko akwai kuma ishu na doka na shari'a
yawa shi ne in ce to mu je ɓangaren shari'a mu je.
Kunama kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba da halin a fasalta wannan ƙasa yadda ake ikirari ko ake kiraye-kiraye daga ɓangarori da dama to in muka duba kundin tsarin mulkin ƙasar nan ba hali bai ba da wannan halin ba
na wannan kiran
ka a yi irin wannan fasalta ƙasar da ake so a yi sai an yi abin da ake kira constitutional amendment wato
sai an yi wa kundin tsarin mulki garan bawul.
Yawa gyara ko garan bawul exactly kuma hanyoyin da za a yi wannan ita kundin tsarin mulkin ƙasar nan garan bawul wato hanyoyi ne masu wahala sosai. Na ɗaya tukunna bayan ƴan majalisar dokoki na ƙasa sun amince kashi majority wato kashi biyu duka kashi uku sun amince da duk wani sake-sake wani hawa ko karfi da za a bayar na ko kuma damar da za a bayar na a fasal da kasan ta wannan bangare ta wannan bangare to sai kuma kashi biyu zuwa kashi uku na jihohi na majalisar jihohi na kasa suwa sun amince da wannan gyara sannan kuma kaga su ƴan majalisar dokoki zai wuya ya daga irin fasaltuwa da masu kira suke kira domin in kika ka kira ai ɗan majalisar dokoki ma bara a samu kuɗi da su ba kai ko an kashe majalisa ɗaya daga cikin majalisan majalisar dokoki ka san muna da majalisar dattawa da majalisar wakilai a ce a cire guda ɗaya ko a mai da su ɗan part-time basis duk da haka ina gaya ma ƙasar Najeriya ba za ta iya biyan kuɗin su ba sayar ba kuɗin da za a samu da a biya su amma abin da ya dace akwai fasali ko fasaltuwa da ya kamata a yi na ɗaya na ji sharhin bayani daga wasu bayanai duk da kuma magana su gaskiya ne
a tambayar da muka
sun kiran su daidai ne na ɗaya dai sun faɗa cewa ya kamata a samu shugabanci na adalci wani kuma ya nuna cewa yunwa kuma wuciya ɗaya daga cikin abin da yake jawo wannan kiraye-kiraye na fasalta ƙasar nan kuma suna da daidai suna da gaskiya amma duk da haka akwai abin da ya kamata a yi shawara ta gwamnati ne shi yanzu ya kamata su ɗan fara duba wannan magana ko ta inda za su duba akwai wasu ƙarfin ya yi yawa a ita gwamnati ta tsakiya.
Gwamnatin tsakiya
ne. Da ba a buƙata a gwamnati ta tsakiya. Kamar
fannin kiwon lafiya ya koma gwamnatoci na jihohi kamar fannin makaranta ilimi shi ma ya koma jihohi da ƙananan hukumomi saboda waɗannan sun bi kusa da mutane kai ni har security ma na wato ɗan sanda ya kamata a duba ya kai lokaci da ya kamata a duba cewa ko za mu iya yin wato ɗan sanda na jiha tunda in
kamar yadda wasu kasoshin suke da shi
akwai irin wato ko ɗan sandan kan hanya da suke yi in ka je Lagos akwai last ma in ka je Kaduna yanzu akwai Katsina
Kano akwai Karota
za ka iya yin wannan abin za ka iya rikitarwa da waɗannan abubuwa a fara wannan fasili wataƙila in aka fara ba da aka fara ragewa wato gwamnatin tsakiyar ƙarfi kaɗan zai iya jawo mutane masu kirarin nan
hankali a zama abin sauran to amma ga Maryam za ta tambaye ka
ba barisa
amma in za ka ƙara gwamnatocin jiha da hukumomi ƙarfi wato responsibility
yawa
dole kuma sai ka fara musu yaya za a yi da ɓangaren wato yadda za su kula da waɗannan
ɓangarorin barista Maryam za su tambaye ka
ga akwai wanda suke kira a sake tsari ta fuskar tattalin arziki ka dauko ma wannan
batun
wanda suke ganin cewa yanzu gwamnatin tarayya ga maganar kuɗin shiga din nan suna daukan kaso 52 cikin kusan 100 haka din nan to wanda suke ake ganin ba daidai bane ba kuɗaɗen sun yawa
a
tsakiya ya kamata ce a rage shi yasa ma wannan yake ƙara bada damar ake
sace-sacen da ake da maganan cewa ana cin hanci da rashawa duk yana cikin abin da ke taimakawa ake mamayar su daga tsakiya din. Me za ka ce akan wannan?
To gaskiya shi ne cewa kaga idan har za a rage gwamnatin nan ta aka ce a duba a rage mata wasu nauyi yanzu in aka cire yanzu kaga bangaren kamfanin bangaren
ilimi da lafiya
ba wani abu da ya kamata ya yi a gwamnatin tsakiya bangaren health ba wani ba ta da amfani a ƙarƙashin gwamnatin tsakiya kaga in shi ne wannan abubuwan kabar gwamnatin tsakiya da har harkoki kamar na defense wato tsaron ƙasa kabar ta da harkoki kamar na wato tare wato ce kun Nigeria maritime kamar ta yanzu haka ma har a biyansa harkar jirgin sama ma wasu jihohi ai sun yi tashar jirgin sama nasu kamar jihar Gombe kamar jihar Jigawa duk sun yi tashar jirgin nasu jirgi da kansu kuma jirage na sauka suna tashi a wannan wuraren to ya nuna kenan za su iya yin wannan abubuwan za su iya kuma kula da shi to akwai abubuwan na in ka rage to dole ka dawo kuma ka rage kason gwamnati ta tsakiya kuma akwai gaskiya a wannan lamarin cewa saboda babban kaso da gwamnatin tsakiya ke samu yana jawo mutane su yi sa'awan kwaɗayi zuwa neman shugabanci neman shiga a aiki na da ya kamata ya dawo na jama'a ne amma ne kan a zo a yi aiki domin jama'a
barista kafin mu rufe shirin bari ga wata tambaya guda ɗaya daga Safina da ita muke son karfi saboda lokaci ya tafi bamu da abin da ya wuce mun TV
wai mam ni tambaya ta ita ce kaman kiran nan da ake ta magana wannan kiraye-kirayen da ake ta yi kaman ƴan kudu su ke sa a yi su kuma ya arewa ke
ba kaman wanda suka fi yawa masu cewa za ka ga daga arewa masu yawan cewa ai za ka ga daga kudu akwai wani abu ne a kan wannan misali a siyasance ko a doka a cikin ƙanƙanin lokaci za ka ga wannan
to bari faɗa ka gani zan faɗi gaskiya yawanci masu kiran nan kamar na faɗa ka ga daga kudu ne su kuma a tunaninsu arewa duk da yawanci arewa ba su ce komai ba su ce yawanci ɗan arewa ba su ce suna so ko ba su so yanzu ne ma ake ɗan fara gane mutane na su kalfa amma su a tunaninsu arewa ba su so gaba ɗaya na sha yin musun nan da wasu daga kudu ci arewa ba sai saboda suna ganin ba ma fitar da komai daga arewa dama
to amma ga noma da kiwo
to tunda aka samu danyen mai muka yarda noma saboda ta ana ganin a duk an kai wannan wannan fasalin
Ai barista, to mun gode kwarai nan zamu dakata lokaci ba sai ban ba sai mun sake juya zamu sake waiwaika kila mu dasa daga inda muka tsaya muna godiya sosai da ka samu lokaci sai mun kira ka wani makon Allah ya kai mu yanzu kan ai Maryam sai mu tattara amma zamu kara sai a makon
gobe insha Allah to Maryam Bashir Bagaji nafi na taso danki
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara madadin Daniel Brown da bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Pascal Valerie sai kuma wanda ya hada mu da ku a Facebook Live Ibrahim Jarmai nake cewa mu zama lafiya daga nan Washington DC
Masu wasanni ba ta kyale ba, ƴan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba.